الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا قديا الله سبحانه وتعالى أم يكون يوان ديداو دمودو من مضمو سيقفدا أقبات الدولة تفسيرنا القرآن أديدي وانا لوكة يومنا لتنين uku ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da uku ga watan uku a miladiya 2025 kuma in yan uwa basu manta ba jiya mun kwana kashin ayata 73 cikin wannan sura mai albarka suratul naml yau kuma insha Allah zamu tashi akan ayata 44 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tufinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min ghaibatin fis samaa'i wal ardi illa fi kitabin mubin.
Na'am. Ubangiji yace wa inna rabbaka lalle ubangijinka ya Muhammadu la ya'lamu ma tukinu suduruhum Allah ya san abinda wato kirjin wayannan kafire take kullewa na daga kiyayya da kai wa ma yu'linun kuma Allah ya san abinda wato suke bayyanawa wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi ba ma cikin kirjin su ba Allah yace ai babu wani abin da ya buya wato a cikin samai ko a cikin kasai a cikin sama ko a ƙasa wanda yake abin da ya buya ga mutane illa fi kitabin mubinin face bayanin sai nan a cikin lawul mahfuz wato face ubangiji ya san shi a jumlatancan sa ya kuma wato san shi a daidaikun sa saboda haka yana daga cikin abin da wato ubangiji ya boye a cikin lawul mahfuz shine ranar lahira Allah zai azabtar da kafirai saboda haka wannan jinkiri da aka yi musu a duniya istijraji ne ba wai ya nuna ubangiji yana son su bane إن هذا القرآن
إن هذا القرآن يقص بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون
إن هذا القرآن للي تبص ونن القرآن لكي كرنتاوا يقص على بني إسرائيل ينا بعد كسر أم بني إسرائيل وند أكزام ديسو أضامن النبي صلى الله عليه وسلم da su ake magana kuma labarin yakan hade hadda yan bani Isra'ila da suka zo kafin wannan zamanin ubangiji yace wannan alqur'ani yana bada labarin yan bani Isra'ila akasar ladihum fi yaktalifun a cikin mafiya yawa daga cikin ababan da suke sabawa wato a tsakanin su don daga darman addini kariyar da suke kirkira suke jinginawa annabawan su da kuma wato kariyar da suke kirkira suke jingina wa littattafan su don gane da kawa sabani tsakanin shari'ar su da shari'ar alqur'ani Allah yace wato alqur'ani yana tona musu asiri yana bada bayanin abubuwan da suke tushe a cikin littattafan su wa innahu shi alqur'ani da hudan wallahi shiriya ne gabanin bata ga duk wanda ya rike shi wa rahmatul lil mu'minin kuma wato jin kai ne ga mu'minai gabarin azaba na'am
inna rabbaka yasirul alim
inna rabbaka tabbas ubangijinka ya Muhammadu ya qadi bainahu zai yi hukunci tsakanin waɗannan wato kafirai da annabawan su wato ranar alkiyama bi hukumihi da irin hukuncin sa na adalci wa huwa alazizu shi ubangiji mabuwayi ne al-alimu masani ne mabuwaye ne akan lamarin sa babu abin da yake rinjayen ubangiji al-alimu masani ne wato cikin abin da yake hukuntawa saboda haka babu wanda ya isa ya saba masa kamar yadda su kafirai suke saba muku wato anan gidan duniya wa tawakkal ala
Allah Allah
ya ce fa tawakkal ala Allah saboda haka ya Muhammadu ka dogara ga Allah ko kuma wato kai mai imani ka dogara ga Allah ka aminta da abin da ubangiji ya tanada maka na lada bayan mutuwa innaka alal haqqil mubin lalle kai kana kan gaskiya wadda take mabayyaniya shine kana kan addini bayyananne saboda haka karshen lamarin nasara a gare ka take ba ga kafirai ba. Sannan sai Ubangiji ya saba misali wato da macece da rayayye da kuma wato kurma da wanda yake wato makafu. Na'am.
Innaka la tusmi'u al-mawti wa la tusmi'u as-sum'a idza wallaw mujdiri.
Allah ya ce innaka la tusmi'u al-mawta, kai ba za ka je da macece ba. Wato idan Ubangiji bai kimsa wa mutum shiriya ba, babu mai wa'azin da ya sai shiriyar da shi. Allah yana bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri yadda yake kiran mutanansa zuwa ga shiriya da yadda kuma mutanansa suke kafirce masa. Yace to ai macece ba za ka kira shi ya ji ba, ma'ana ko ka kira shi wato ba zai ji ba. Innaka la tusmi'ul mauta, ba za ka iya jiyar da wanda yake wato macece ba. Wala tusmi'us summa, sannan ba za ka iya jiyar da wato kurma ba, wato addu'a a kira ko da ka kira shi ba zai ji ba. Wato idza wallaw mudbirin, musamman ma in ya juya baya ya tafi, kurma ya juya baya yana tafiya kai ta kolansa, ba zai ji kiranka ba. Kamar yadda macece da zaka tsaya a kansa kana kiransa, ba zai ji kiransa ba. Na'am.
Wa ma anta bi hadhihi al-ummi an dalalatin in bismi illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun.
Ubangiji yace wa ma anta bi hadhihi al-ummi, kai ba za ka shiryar da wanda yake makaho ba, wato an dalalatin gabarin batansu. Ubangiji ya aiko ka da shiriya da Alkur'ani, ka zo da shiriya da Alkur'ani, ka yi musu bayani da dukkan bayani da za su fahimta. Amma tunda Ubangiji bai buɗa musu zuciyarsu wato da su fahimci saƙon ba, saboda haka shiriyar ba za ta shiga cikin wato zukatansu ba. Allah ya ce in tusmi'u, wanda kullum za ka jiyar da shi shi ne wanda za ka gaya masa magana ya ji, shi ne illa man yu'minu bi ayatina, shi ne wanda wato ya yi imani da ayoyinmu shi ne Alkur'ani, fa hum muslimun, su ne waɗanda suka miƙa wuya suka wato tsarkake Ubangiji suka kaɗe tashi wato wajen bauta. Shi ne kullum mumini, shi ne in ka gaya masa wato Allah zai ji, in ka gaya masa Allah zai ji. Amma kafiri in ka gaya masa Allah ba zai ji ba, domin zuciyarsa a rufe take. Na'am.
Wa idza qala qawlu alayhim wa akhrajna lahum dabbatan min al-ardi fakhdimuhum inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun.
Ubangiji yace wa idza qala qawlu alayhim, idan lokacin saukar azaba wato yayi a kansu, lokacin da Allah ya alƙawarin saukar musu da azaba wato a jumlar kafirai, Allah yace akhrajna lahum dabbatan min al-ardi, za mu fitar da dabba a cikin ƙasa, wato tukallimuhum, wannan dabba za ta yi musu magana. Ubangiji domin ya walakanta su, tunda annabawa sun zo sun yi musu magana wato da ayoyin da Ubangiji ya saukar musu, ba su ji maganganun annabawan ba, saboda Ubangiji ya cusa musu takaici da walakanci, sai ya aiko musu dabba, ita ce wato taguwar Annabi Salihu wanda za ta zo a ƙarshen zamani. A ita wannan taguwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in alkiyama ta kusan tsayawa, hadisin Abu Huraira, hadisin Imam Muslim, yace in alkiyama ta kusan tsayawa, wato Ubangiji zai aiko da ayoyi guda uku. Na farko wato akwai bayyanar dujal, sannan akwai bayyanar taguwar annabi wannan taguwa ta Annabi Salihu, sannan kuma na uku hadisin da ya kawo ayoyi guda uku. Saboda haka ita wannan taguwa za ta zo za ta bayyana, za ta rika yi wa kafirai magana, wato saboda Ubangiji ya yi haka ne don ya walakanta su, tunda ba su ji maganar annabi manzo ba, to yanzu za su ji maganar wato dabba. Shi ne Allah yake cewa wato idan Ubangiji ya yi niyyar saukar musu da azaba, wa idza waqa al-qawlu alayhi, in lokacin saukan azaba ya akan wa'annan mutanen, wato shine Allah zai saukar musu. Allah zai ce akhrajna lahum dabbatan min al-ardi, Ubangiji zai fitar musu dabba daga ƙasa, to kallimuhum, za ta yi musu magana, ma'ana za ta yi magana a mutanen da suke a wannan lokacin da yaren larabci, za ta ce musu a cikin jimillar maganganunta, za ta ce annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, lalle mutane ba su imani da ayoyinmu ba, wato wannan Abu Huraira ya fitar da hadisi da yake cewa a ita wannan dabba duk da yake akwai maganganu malaman tafsiri daban-daban don gane da ita wannan dabba amma dai ana dai ni magana da duk waɗanda suka zaga suna magana akan taguwar Annabi Salihu ne cewa wannan dabba za ta fito tana dauke da launuka iri-iri za ta bayyana wato dab da bayyanan Annabi Isa alaihi salam wasu suka ce a'a ma sai Annabi Isa ya zo kamar shi wannan hadisin yake cewa wata rana Annabi Isa alaihi salam yana dawafin dakin Kaaba da al'ummar musulmi a bayansa wato za a ji wani gefe na dutsen Safa ya jijjiga jijjigan nan da zai yi zai jijjiga har da fitullun da suke wannan gurin za su ruka ciruwa suna faduwa lokaci ɗaya za a ga ƙasa ta tsage wato tsakanin dutsen Safa da hanyar da za ka bi ka tafi dutsen Marwa ƙasar tana tsagewa za ka ga wata dabba ta fito tare da ita akwai sandan Annabi Musa alaihi salam da zoben Annabi Suleiman alaihi salam wannan in ta fito da wannan sandan in ta samu fuskar mumini za ta bigi fuskarsa in ta bigi fuskar mumini sai ta bar masa wani dan dugo fari a jikin fuskarsa wannan dugo sai ya rika nashewa yana nashewa yana nashewa yana bazuwa wato har fuskar za ta yi fariƙal wannan shine alamar da ake ganewa cewa wani mumini ne sannan sai wani rubutu ya fito a jikin goshin ya rubuta a rubuta cewa wannan mumini ne sannan da wannan zoben kuma tana bi in ta samu kafiri shi kuma za ta bigi fuskarsa sannan shi kuma za ta bar masa dugo baki a jikin fuskarsa wannan dugon shi ma zai na bajewa zai na bajewa zai na bajewa wato zai cika fuskar saboda haka fuskar za ta yi baki sannan sai a rubuta a gaban goshinsa kafir wannan kafiri ne to wannan shine alamomi da wannan dabbar za ta fito da shi duk wanda yake kafiri ne za ta yi masa stamp din kafircinsa kowa ma zai gan shi duk wanda yake mumini ne shi ma za ta yi masa stamp an ce wannan lokacin kusan lokaci ne wanda Ubangiji subhanahu wataala ya riga ya gama duk wanda ya yi aiki mai kyau a wannan lokacin to shi aikinsa zai amfane shi amma babu wani mai mummunan aiki kuma wanda zai kikkyawan aiki aikin kuma ya amfane shi saboda haka babu kafirin da zai shiga musulunci an riga an tsare iya muminin da suke nan su ne su ma kafiran iya wanda suke nan su ne saboda haka wannan dabba za ta bi ta sama kowa alama a goshinsa za a gane mumini za a gane wanda yake wato kafiri a wannan lokacin alkiyama ta kusan tsayawa a wannan lokacin shine Ubangiji yake cewa wannan dabba za ta yi musu magana wannan shine magana da wadansu malaman suka ce za ta nabi tana buga kamar wato stamp ne a goshin mutane za ta yi musu wato magana wato za ta na cewa mutane sun kasance ba sa imani da ayoyinmu shine la yu'minu bil qur'ani ba sa imani da alqur'ani wanda yayi maganar tashin alkiyama da hisabi da azaba sannan kuma yayi maganar fitar mutum wato a cikin kabari Ubangiji yace wa yawma nashuru min kulli ummatin
wa yawma nashuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fa hum yunzarun
Alamai suka ce lokacin da wannan dabba ta riga ta bayyana babu sauran umuni da kikkyawan aiki babu sauran hana mummunan aiki saboda haka kafiri ba zai yi imani ba Ubangiji zai yi wahayi wa wato wa Annabi Nuhu kamar yadda Allah yake cewa wa Annabi Nuhu cewa lan yu'min min qaumika illa man qad aman to kamar haka ne in wannan dabba ta riga ta bayyana shikenan babu sauran mai shiga musulunci inda da bai shiga ba saboda haka an riga an sha ya daga mumine za su karasa rayuwarsu sannan kuma kafirai za su karasa rayuwarsu ga wannan zangon shine mumine Allah madaukakin sarki daga ba zai karbaran su za a bar duniyar gaba ɗaya sai mutanen banza a cikin ta to da wannan ne kuma za ta tashi gaba ɗaya to shine Ubangiji yake cewa wa yawma nashuru min kulli ummatin fawjan tuna ranar da za mu tashi jama'a wato daga kowace al'umma mimman yukazzibu bi ayatina cikin waɗanda suka karyata ayoyinmu za mu tashi jama'a da shugabanninsu za mu tashi jama'a da shugabannin su cikin jama'a da su karanta ayoyin mu Allah ya ce fa yuzaun za a tara sa guri da an ce har yanzu wannan ayan tana magana wannan dai dabbace dan za ce ta kore mutane za ta kore mutane an ce ita za ta kore mutane wato filin alkiyama saboda haka za ta kore mutane na farko sai ya je ya samu na ƙarshe shine ubangiji yake ba labari tana lokacin da zamu tashi wato jama'a a cikin kowace al'umma cikin wa'inda suke karanta ayoyin mu Allah ya ce za a tara su gaba daya hatta idza ja'u qala akazabtum
hatta idza ja'u qala akazabtum bi ayati wa lam tujidu biha ilma lam ma za kuntum ta'malu
qala
qala qawla alayhim ma za la yaqifu
Allah ya ce za mu tara su ma'ana za a kora su su je su hadu gaba daya a guri daya hatta idza ja'u har sai sun zo gurin da za a yi hisabi kala ubangiji zai ce musu akazabtum bi ayati ku dinnan ku ne ku karanta ayoyina walam tuhitu biha ilma alhali ku ba ku da wani ilimi don gani da ayoyin nawa na aiko manzanni na saukar da littattafai an zo an muku wa'azi an ja hankalinku an gaya muku amma kuka karyata cikin abin da ba ku da ilimi akai amma za kuntum ta'amaluna ko me kuke aikatawa ne wanda ya dauki hankalinku yasa ku kasa fahimtar ayoyina ku karyata manzanni na wato ko kuma menene wato akai muku umarni da shi wanda wato kuka karyata cikin ababen da manzanni suka zo da shi wanda koga wato abin da manzanni suka gaya muku ba haka yake ba Allah madaukakin sarki zai kore su anan zai ce musu akazabtum bi ayati shin ai ku kuwa karyata annabawa na da suka zo muku da ayoyi walam tuhitu biha ilma alhali karyatawar da kuka yi cikin wato rashin ilimi ne ba ku da ilimi kuwa karyata wannan abubuwan da manzanni suka zo muku da shi Allah ya ce amma za kuntum ta'amaluna ko kuma me kuke aikatawa ne wanda yafi abin da aka muku umarni da shi na karyata Allah da yin imani da shi wa qala qawlu alaihim saboda haka anan azaba za ta tabbata akan su wato alƙawarin azaba da Allah ya musu za ta tabbata akan su bima zalamu saboda kafircin da suka yi fahum la yantiqun a lokacin ba su da hujja da za su fada balle a karba ba za su yi magana ba in ma sun yi ba su da abin da za su fada abin da ya hana su yin imani a gidan duniya balle a karba ya musu uzuri na'am
alam ya wanna ta'anna al-layla yasumuhi wal nahara mubsira inna fi zalika la'ayatin li qaumin yu'minun
ubangiji yace alam ya roshin su kafire ba sa gani ne anna ja'alna al-layla mu muka sanya dare li yaskunu fiha dan mutane su nutsu a cikin dare din wal nahara mubsiran muka sanya rana kuma lokacin kallo ne don a tafi neman abinci muka sanya dare ya zama duhu dan kowa ya nemi kwancin sa ya kwanta ya huta muka sanya rana kuma mubsiran wato ma'ashin ne wato kowa yana kallo ba mai boye maka ka tafi ka je ka nemi abinci in ka dawo abincin da inda daddare ne sai kai kwalala kafin a san me kake sayarwa amma inda rana ne kowa yana kallo ya san abin da kake sayarwa zai je ya siya kaga kenan ashe sanya dare da rana wannan alama ce na tashin alkiyama tunda da daddare mutum zai kwanta ya bacci ai kaga kuma da safe zai tashi kaga wannan alama ce na mutum za a iya Allah madaukakin sarki zai iya karbar ransa zai iya kuma tada shi tunda wayannan ayoyi duk ana jan hankalin kafirai ne da suke musun tashin alkiyama Allah yake cewa su ba sa gani ne masu musun tashin alkiyaman nan ubangiji ya sanya dare li yaskunu fihi Allah ya ce anna ja'alna al-laila mun sanya dare li yaskunu fihi don mutane su je su nutsu a cikin daren wan nahara mubsiran sannan mu sanya rana kuma ta zama musirin mutane suna kallo da ya tasarrafu domin su je su nemi abinci wannan cikin wannan in ka tsaya kai tsam wato akwai aya daga cikin ayoyin ubangiji akwai wani yanayi na dare da zaka fito ka ji duniyar nan sai babu motsin komi duk irin hada-hadar da ake babu motsin komi amma kuma a cikin wasu awowi in ka fito na yanayi rana sai kai tsammanin kamar wato al'umman da suke kataniya ba su iya nutsuwa ba yau yanzu misalin ka je ka cikin kasuwa irin wajen sallan azhar din nan ranan kasuwa a ce ranan kasuwa ka je cikin kasuwa kamar misali irin sallan azhar na zaga kowa a shagalce yake da hidimar gaban sa kowa baya saurara da dan uwan sa to amma kuma da zaka zauna a cikin kasuwar a ce misalin karfe 2 na dare kuma kana cikin kasuwar kana kwance a wata rumfa ka ji ba motsin da zaka ji. To kaga wannan aya ce, wannan aya ce da yake nuna maka wato girman ikon Ubangiji. Ya sanya daren kowa sai ya nutsu a cikin daren, kowa sai ya nutsu a cikin daren. Saboda haka da rana kuma za a fita je a nemi abinci. Kaga kenan wanda ya sanya wannan a ce zai iya ba mutum ya mutu kuma ya tashe shi. Shine Ubangiji ya ce inna fi zalika al-aya. Cikin sanya muku dare ku kwanta ku nutsu a ciki, ya sanya muku rana ku tafi bige-bigen ku a ciki, wallahi akwai aya wanda suke nuna maka girman ikon Ubangiji. Amma ba kowa yake hankalta ba sai liqaumin yu'minun, ga mutane masu imani, wai an kebe su da ambato domin su ne suke shiriwa da dalili. Mai imani shine in an nuna masa dalili yake shiriwa da dalili, wanda ba shi da imani ba ya ma kallon dalilin balle ya shirye da shi. Na'am. Ubangiji ya ce wa yawma yunfaku fi suri, tuna ranan da ake busar kafo, ranan da Israfilu zai busa kafo, wato fafazi amman fi samawati wa man fil ardi, duk wanda yake cikin samai da wanda yake cikin kasai sai ya firgita. Lokacin da Israfilu zai fura kafan nan kowa sai ya firgita, wato kowa sai ya ji tsoro, wato wanda tsoron zai kai shi ga mutuwa. A wani gun Allah yake cewa fa sai ga man fi samawati wal ardi, duk wanda yake sama da kasa sai ya mutu in yaji wannan busar kafan, wato idda karar kafan kowa sai ya burkita, kowa kuma sai ransa ya fita jikin sa. Mun gane ko? Saboda haka a wannan yana nuna maka girman ikon Allah. In Allah ya tashi halakar da al'umma ba abu ne wanda yake mai wahala a wajen Ubangiji ba. Allah yake cewa ranar da za a fuza kafo, fafazi amman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, lalle duk wanda yake sama da kasa sai ya firgita in banda wanda Allah ya ga dama. Allah ya toge waɗansu bayinsa, zai amintar da su a wannan rana, su ba za su firgita ba. Wane ne? Malamai suka ce akwai mala'ika Jibrilu, akwai Mika'il, akwai Israfil, akwai kuma mala'ikan mutuwa. Waɗannan su hudu su ne wayanda ba za su mutu a wannan lokacin ba. Abdullahi bin Abbasin yake cewa wato sai kuma shuhada'u, sai wayanda suka yi mutuwar shahada. A wani riwaya ka ce su din su ake nufi, su ake nufi su ne dai Ubangiji ya ce toge su, su suna da sauran aikinsu tukunna, sai daga baya su ma Allah maɗaukakin sarki zai karɓi ransu. Tunda Allah ya ce kowa sai ya mutu, kuma kowa sai ya mutu, babu wanda zai jira sai zatin Allah shi kadai. Ya ce waye ka wajen rabbika zil jalali wal ikrami, Ubangiji shi kadai shi ne wanzazzan sarki, shi ne wanda ba zai mutu ba, amma komi da kowa sai ya dandana mutuwa. Saboda haka Ubangiji ya ce wa kullun, dukkan bayin Allah atahu dakirin, za su zo wajen Ubangiji suna wato masu kankan da kai, sagirina suna masu kankan da kai. Allah ya ce wata rajibala
ta jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sunna allahi alladhi atakala kulla shay'in innahu kadirun bima taf'alun.
Ubangiji ya ce wata rajibala, in lokacin tashin alkiyama yayi, ahawal halaye na tashin hankali na filin alkiyama, na lokacin tashin alkiyama, Allah ya ce in lokacin yayi zaka ga dutse saboda tashin hankalin da za a shiga. Allah ya ce watarajibala tahsibuha jamidatan, zaka ga dutse tahsibuha jamidatan, kana tsaman dutsen a tsaye yake, zaka ga katon dutse amma sai kai tsamanin a tsaye yake. Allah ya ce amma kuma dutsen gudu yake wato yana gudu ne kamar yadda girgije, wahiya tamurru marar sahabi, yana gudu ne kamar yadda girgije yake gudu, amma kai saboda halin da ka shiga sai ka yi tsammanin dutsen a tsaye yake a guri daya, alhali kuma dutsen gudu yake. Wato idan shi dutse yana yadda Ubangiji ya bada labarin halin da yake shiga, wato in an zo tashin alkiyama. A wannan ayan Allah cewa yayi wahiya tamurru marra sahabi, girgijen yana gudu, yana tafiya kamar da girgije yake tafiya, saboda hakan yana tafiya nan ya bigi wannan ya bigi wannan, anan zai iya riddigewa. Wani guya cewa wata sirul jibalu sayara, daga ga duwar suna tafiya tafiya, su ma suna ta gudu, su ma sun shiga cikin garari, sun shiga cikin wato firgici na tashin alkiyama. A wani gun kuma alkur'ani sai ya ce in alkiyama ta za ta tsaya dutsin nike shi ake, kamar inda yake fada yake cewa yas'alunaka 'anil jibali, suna tambayan ka labarin duwar wasi ya za a yi da su in tashin alkiyama ta tsaya. Allah ya ce kul kace musu yansifu harabi nasfan, ubangiji zai nike dutsen nikewa, a share su a baje su a filin duniya. Allah ya ce wai zaru haqa'an safsafan, zaka ga wato kasar ta baje ta zama flat, wato la ta rafiya i wajen mala'amtan, babu tudu da kwari, saboda haka za a nike su a baje su suma wato a filin duniya. Wani gun kuma sai ya ce maka dutsen zaka ga yana gudu a cikin duniya kal ihlil manfush, kamar auduga da aka kaɗe ta aka cire mata dan cikinta, auduga ko irin auduga rimin nan lokacin fashewar ta in yayi, in ta fashe da zaka ga ta baje kurin iska tana daukanta, wata sai gabar wata yamma tana bajewa, to kamar auduga ne wanda yake an cire mata dan ta, babu nauyi da iska take daukanta, haka zaka ga duwar wadin suna tashi. To duk dai wannan alamomi ne da ubangiji yake jan hankalin mu a kai, saboda mu fahimci girman tashin hankalin wato tashin alkiyama. Amma duk da haka ubangiji yakan amintar da waɗansu bayi a ranar alkiyama, kaga wato su kan suna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Shine Allah ya ce sun Allahi, wannan din shine aikin Allah. Allah ya tafiyar da dutse, ya tafiyar da shi yana tafiya kamar tafiyar girgije, wannan aikin Allah ne. Alladhi atqana kulla shay, ubangiji da ya kyautata halittar komai ya tsara halittar sa. Innahu khabirun bima ta'malun, ubangiji mai bada labari ne bisa abin da kuke aikatawa. Na'am.
Man jaa bil hasanati wa lahu khayrun minha wa hum min fazai yawma izlamin.
Ubangiji yana bada labarin duk abin da mutum ya aikata. Idan aikin nagarta kai na da'a, kana da imaninka, za ka samu sakamako a wajen Allah. Idan aikin sako kai, kana da imaninka, in Allah ya ga dama ya fi maka, ya saka ka cikin rahama, in ya ga dama ya kama ka da laifinka, ya maka azaba gwargwadon laifinka, sannan kuma a saka ka a cikin jinkai. Idan kuma mutum kafiri ne, wato koda ya yi aikin nagarta, sai dai Allah ya saka masa da sakamakon sa tun a gidan duniya, domin sharadin bashi lada a lahira ya fadi, tunda bai mutu da kalmar la ilaha illallah tattare da shi ba. Ubangiji ya ce man jaa bil hasanati, duk wanda ya zo alkiyama da la ilaha illallah a zuciyarsa, ya zo yana mai kade ta Allah, Allah ya ce falahu khairun min hadha, mu bashi fiye da abin da ya zo da shi, za mu bashi fiye da abin da ya zo da shi. Wannan sakawar mai girma ne, wato mai karimci zuwa ga bawa. Ubangiji bayya bawa sakamako irin yadda aikin da bawan yayi, kullum an tare sai a bashi wato sama da abin da bawan ya aikata, in dai bawan yana da imani. Shi yasa Allah ya ce duk wanda ya zo da la ilaha illallah falahu khairun min hadha, mu bashi abin da ya fita, ma'ana babu abin da ya fi la ilaha illallah, don idan ita ke shiga addini, amma abin da ake nufi wato aikin da yayi a dalilin shigarsa musulunci, aikin sa da yayi a dalilin yadda da la ilaha illallah sa, don an tayi baya sakamako, za a baya sakamako fiye da wannan aikin. Ko da Allah ya ce in kai aikin lada ɗaya zai baka goma, to in an tashi ai goma nan ba su iya siya maka aljanna ba, saboda haka baka aljanna kuma wannan wani gamdakatar ne na ubangiji da yake yi ma bawa, wanda yake samu ba a dalilin aikinsa ba. Saboda haka, domin abin da ubangiji ya maka a duniya, in ka lissafa aikin da kai na bautar, aka ce ka biya abin ni'imar da aka yi maka, wannan ma ba za ta biya ni'imar da aka yi mutum ba. Ni'imar halittar ka a matsayinka na mutum kurin mai hankali, kurin ka biya wannan ni'ima din, wannan kurin ba za ta biyu ba. To balle kuma sa mutum a gidan aljanna, wanda yake babban ni'ima ce wadda ba ta da misali. Allah yace wa hum min fada'i yawma idhin aminun, su masu imani da suka mutu da la ilaha illallah furgicin tashin alkiyaman nan karan nan za a amintar da su, Ubangiji zai amintar da su. Na'am.
Waman jaa bi sayyi'ati fa kubbat wujuhuhum fi
an-nar.
Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Waman jaa bi sayyi'ati, amma wanda yazo da shirka, bai zo da la ilaha illallah ba, yazo da shirka da hal Allah, wato abokin tarayya a wajen bauta, Allah ya ce fa kubbat wujuhuhum fi an-nar, wannan kan duk wanda ya samu Allah da shirka, to Allah ya ce za mu kifa fuskarsa a gidan wuta, wato zai fuskarsa za ta jibinci konuwa a gidan wuta. Allah ya ce hal tujzauna, shin yanzu wannan sakamakon da aka yi makafiran nan an musu da zalunci ne? A'a, illa ma kuntum ta'malun, an musu ne sakamakon abin da kuka aikata na shirka da sako. Wato duk wanda kaga Allah baya sakamako a lahira, to sakamakon abin da ya aikata ne, idan dai na azaba ne. Amma kuma in na jin kai ne, to wannan kuma gamgakatar dun Ubangiji ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbansa, yake cewa ba ɗayan ku da aikinsa zai tsirantar da shi. Suka ce har kai ya Rasulullahi, yace hanni, sai dai in Ubangiji na ya lulube da rahamarsa ne. Domin dan adam gajiyayye ne, baya da zaka kai wa Allah bauta yadda ya cancanci a bauta masa, sai dai ka yi bauta Ubangiji cikin rangwamansa da agajin sai ka rubo tarka saboda tausayinsa. Inna ma umirtu
an a'budu rabba hadhihi al-baldati allati haramaha wa lahu kulli shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin.
Ana tilu al-Qur'an.
Ana tilu al-Qur'an.
Na'am.
Fa man ijtada fa inna ma yahtadi li nafsihi.
Na'am.
Wa man dalla fa qul inna ma Alhamdulillahi sayurikum alatihi fata'arifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
Ubangiji yace inna ma umirtu, gaya musu ya Rasulullahi, kace musu inna ma umirtu, ni abinda Ubangiji na yi min umarni, an a'budu rabb hadhihi albaldati, na bauta Ubangijin wannan gari na Makka, in bauta Ubangijin wannan gari na Makka ni shine umarnin da aka yi min. Allazi haramaha, shine Ubangijin da ya haramta Makka daga wato hare-haren wato azzalumai. Allah ya kare haramin Makka daga hare-haren wato azzalumai da 'yan ta'adda. Ai, Ubangiji ya sanya Makka ta zama harami amincacce, wanda ba a zubar da jinin mutum a cikin garin, ba a zaluntan kowa a cikin garin, ba a farautar dabbar farautar, ba a yankan bishiyar garin, dabba ma ta farauta in ta shiga cikin haramin Makka ta samu amana. Allah ya ce wa hadhal baladul amin, gari amintacce, an ce shine garin da zaka ga wanda ya kashe maka mahaifinka amma ba za ka far masa ba. Allah ya saukar da amana da aminci a cikin wannan gari na Makka, da kuma wato irin fitintun da suke faruwa a kewayen garuruwan Larabawa cikin garin Makka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye ta daga yaduwar fitina. Saboda haka wannan babban ni'ima ne da Allah ya wa Qurayshawa, su ne ahalin wannan garin. Allah ya ɗaukaka darajar wannan garin, ya ɗauke azaba da fitina wanda take watsuwa sauran garuruwa daga aukuwata a cikin wannan garin. Allah ya ce walahu kullu shay'in, Allah shi ne Ubangijin komi, shi ya halicci komi, shi ya mallaki komi. Ka gaya musu wa umirtu, sannan an mu umirni, an akuna minal muslimin, in zama ina daga cikin wato wanda suka miƙa wuya zuwa ga kare ta Ubangiji. Wa an atlu alqur'ana, kuma an mun umarni har yanzu na rika yawan karanta alqur'ani, wato in rika karanta yawan alqur'ani, yawan karanta alqur'ani yana jan zuciyar mutum zuwa ga imani, yana wato kare zuciyar mutum daga wato gurbata. Allah ya ce famani tada, lalle duk wanda ya nemi shiruwa da alqur'ani, fa inna ma yahtadi li nafsihi, to ya sani wato famani tada, duk wanda ya runguma alqur'ani da addinin musulunci dan neman shiruwa, to ya sani shiriwarsa wato shi za ta amfana. Fa inna ma yahtadi li nafsi, ya shiri don kansa ne, amfanin shiriwar kansa zai koma. Wa man dalla, amma duk wanda ya kauda kai ga barin karanta alqur'ani da barin yin biyayya wa alqur'ani, Allah ya ce to fa qul, kace musu ya Rasulullah, inna ma ana minal munzirina, ni ba ruwa na yi maka hukunci ko yi maka azaba ba a hannu na yake ba, ni mai gargadi ne wato kamar sauran masu gargadi. Alaysa alayya illa tabligh, babu wani abin da za a tambaye ni sai isar da sako. Amma wannan malamai suka ce kafin a yi masa umarni da yake su ne. Saboda haka yace ni Allah ya ce in bauta ubangijin wannan garin, sannan Allah ya ce in karanta alqur'ani. To sai ne duk wanda ya shiryu, ya shiryu dan kansa, dan amfanin shiryuwan kansa zai koma, wanda kuma ya bata to shikenan sakamakon batansa shi ma kansa ne. Kace musu kai mai gargadi ne ya rasulullahi, shi ko mai gargadi na sadama isar da gargadi ne, mai yin hukunci shine Allah. Wa qul alhamdu, idan ka kare kace alhamdulillahi, ma'ana wa qul kace alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah. Sayurikum ayati fatarihuna, hadassani ubangiji zai nuna muku ayoyinsa kuma za ku gane su. To ita aya an fi so mai imani ya karbi wato shiriya a gurin annabi wato kafin kallon aya. Duk lokacin da aya ta zo to gargadi kuma bayyaye ma mutanen da aka musu gargadi amfani, in dai aya ta zo ta to kuma shikenan gargadi ko baya amfani, domin in ta zo ta dama halakar da su za ta yi. Shi yasa Allah ya ce sa'urikum ayati, da sanin za wato za a nuna muku ayoyin Ubangiji. Fata'rifuna, za ku gane. Ai an nuna musu, malamai suka ce Ubangiji sai ya nuna musu ayar a lokacin yakin Badar, tunda wannan ayar ta sauka a Makka ne dab da hijira. Manzo Allah ya hijira ya koma Madina, bai wuce shekara ɗaya da kaɗan ba aka zo aka gwabza Badar. A lokacin Allah ya nuna wa mutanen Makka aya, sai aka kashe musu manya-manyan su mutum 70, aka ribace mutum 70 a cikin su. To in aya ta zo ta to kuma gargadi baya amfani, sai dai wahala. Allah ya ce wa ma rabbaka bighafilin amma ya'malun, karka damu ya rasulullahi, ubangijinka bai rafkana, wato bai manta da abin da suke aikatawa ba, wato ya jinkirta musu ne zuwa ga lokacin da zai kama su da azaba, in ya kama su ma ba za su kwace ba. Alhamdulillah, nan ne karshen sura, wannan sura ta suratul Naml wato aya ta 93, kuma insha Allah za mu dora a sura ta gaba. Na
suratul Qasasi, makiyatun wahaya samani wa samanuna aya, bismillahir rahmanir rahim.
Na
wa tilka ayatul kitabil mubin, natlu alayka من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
نعم wannan sura ana kiranta da suratul qasas, saboda labari da take bayarwa, saboda labari da take bayarwa ta, saboda ambaton kalmar qasas din a cikin ta, labarin da annabi Musa ya bawa annabi Shu'aibu don gani da halin da ya shiga bayan ya gudu daga Fir'auna a gurin neman tsira, inda abin da ya wakana ya wakana, ya je ya hadu da annabi Shu'aibu yake bashi labari, da Allah ya ce faqasa alaihi alqasas, sai ya labarta masa labarinsa, sai aka kira wannan suran da wannan suna suratul qasas. Kuma wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da wato suka kawo wato kisar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna, wato da bayani mai yawan gaske, da shimfiɗi mai yawan gaske. Wannan sura ita ce sura ta 28 a cikin jerin surorin Alkur'ani, in ka dauko kirgen su wato daga sama. Sannan kuma a wajen saukata ita ce sura ta 49, ta sauka bayan suratul Naml amma kafin kuma suratul Isra'il, tana da ayoyi 88. Wannan sura gabaɗayanta a Makka aka saukar da ita, in ban da wata aya da Ubangiji yake cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'adi, wannan an ce ta sauka a Jufa ne. Jufa kuma wani guri ne wanda yake in ka bar Makka akan hanyar ka ta Madina, yanzu Jufa mikaci ne ma da mutanen yammacin duniya suke daukan haramin aikin haji, duk da cewa yanzu asalin ruwa ma ya cinye gurin nan. Da mutanen mu da suke yammacin Afirka nan suke daukan harama an zai su aikin haji, to da ruwa ya cinye sai aka koma Rabi, wani guri daura da wurin, anan ake daukan harami. Sai dai waɗanda kuma aka tsallaka da su ta ruwa aka sauka a Jidda, to nan ake suke daukan haramin su. to wannan jufa a wannan wurin wannan aya ta sauka. Yasa wadansu malamai suke cewa wannan aya ba makkiya bace ba madaniya bace, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar makka da niyyar hijira kuma bai shiga madina ba, bai istikrari a madina ba, aka saukar da aya. To amma dai wadansu surun jaya da ita a cikin surorin makka, tunda ayatu kun yanzu bai shiga madina ba, bayan ya shiga kogo ya badda kafa, to fitowarsa a kogo da ya dawo dan da farko sai da suka bada suka badda bami hanyar da ake tsammani za su bi daga makka ka fito kai hanyar madina, ba su bi nan ba, sai suka yi hanyar yamma. Da suka yi yamma sun yi tafiya suka samu kogo suka boye. To inda suka boye a kogon nan an je biyo sawu, an biyo gun an biyo sawu, amma ba a zaton za su zauna gun dan ga inda ya kamata su bi. To bayan ya fito, sun fito daga wannan gurin buyan sun kama hanyar Madina, da yaje fada hanyar Madina sai hanyar kuma da za ta koma garin Makka, sai kuma hetuno Makka sai bege. To shine sai Allah ya lallashe shi yace Ubangijin da ya fallanta maka Alkur'anin nan zai dawo da kai garin naka, saboda haka kai hakuri. Kaga wannan ma albishir akai masa, yana ga kamar ya bar maka kun san an ce wai giji lahira ko in mutum ya bar gida sai ya ji yana sha'awar gida, in ba gida ba, in ba yadda Allah yake sa mutum san gida a ransa, ai mutum ba zai je maka da Madina je yana sha'awar dawa garin su ba. Amma sai ka ji kana gama aikin haji gaba ɗaya ka ji garin Allah Allah kake kurin a ce ran tafiyar ku ta zo ta. To gida haka yake, sai ka ji mutum yana sha'awa saboda sabo. Wai Bahaushe ce sabo tilkemawa ko a daure shi nan da aka sirke sai ya dawo gun ya zo ya tsaya. To sai manzon Allah ya sha'awar komawa Makka, sai ya begen Makka, shine sai Ubangiji ya ce Ubangijin da ya fallanta maka Alkur'anin nan zai dawo da kai garin ku, kuma an dawo da shi duk da yake ba da zama bane, amma dai ya zo ya bude garin, sai ma garin ya koma cikin garuruwan musulunci a wannan lokacin. To shine Ubangiji ya bude wannan sura mai girma da kulaman bakake da aka saba bude surori irin wayannan surori na Makka da su, yace bismillahirrahmanirrahim ta simim. Allahu a'lamu bi ra'ayihi bi zalika. Wayannan ayoyi Allah shi ya san kalbomi guda uku, da ta'un da simun da mim Allah shi ya san fasara su. Tilka ayatul kitabi, wadannan abinda muke karanta muku ayoyin littafi ne na Alqur'ani al-mubin, wanda yake wato dauke da cikakken bayani, wanda yake bayyana gaskiya daga ƙarya da kuma wato bata da kuma shiriya. Na tulu alaikum, muna karanta maka a cikin wannan Alkur'ani ko cikin wayannan ayoyi min naba'i Musa wa Fir'auna, labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqqi, da gaskiya. Ubangiji yace na tulu alaika, muna karanta maka, muna kusanta maka ya Muhammadu, la min naba'i Musa wa Fir'auna, labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqqi, da gaskiya, liqaumin yu'minun, saboda mutane masu imani, saboda masu imani su ji, domin su za su amfana. Kullun in an bada kissa, abinda ake so mai sauraron kissan ya fahimta shine darasin da yake cikin kissar, ba kullun kanun labaran ba, darasin da yake cikin kissar. Shi yasa Ubangiji yake bada kissa Alkur'ani, saboda mutane su dauki izina, wato don gani da yadda Ubangiji ya aiko annabawa ma al'umman baya, da yadda al'umman suka mu'amalanci annabawan. Malam yake cewa wannan sura an kira ta kakkanin yaro baya da yawa, kuma ko kuma mu je Ubangiji inna fir'auna karanta ku
inna fir'auna ala fi rabbi wa ja'ala ahlaha ya'an yastari'u da'ifatan minkum yusabbihu abana
Ubangiji yake cewa inna fir'auna ala fil ardi, lalle fir'auna wato yayi girman kai a cikin kasa, yayi girman kai ala ta'azzama, yayi girmama a cikin kasa, wato irin girman kan da yaji cewa wato shi ma wato Allah ne, ya nada kansa a matsayin wato Allah, inda yake cewa ana rabbukumul a'la, ni ne Allahnku babban. Saboda haka Fir'auni yayi girman kai a bayan kasa domin yayi da'awar allantaka wato a kasar Misra. Ubangiji yace waje al'ahala shi'an ya meda wato al'ummar kasar kungiya kungiya ya rarraba su kabila kabila ya azamtar da wanda yake so ya ji yadda dadi ba wanda yake so eh wato ya ji yadda wata dadi ya kuma azabtar da wata ya meda wata baiwa wato bayi ya meda wadansu kuma wanda yake wato yan lelansa. Saboda haka Allah yace waje al'ahala shi'an yakan ya meda wasu daga cikin al'ummar Misra din wato jama'a jama'a saboda yi masa hidima ya tsifu ta'ifatun ya raunana wata jama'a daga cikin su har ma ta kai ga yana ma yanka musu yan kananan yaran su saboda da'awar bokaye cewa za a haifi wanda zai tafiyar da mulkin sa. Kaga azabtarwa ya kai azabtarwa banda aiki na wahala da suke wato har ta kai ga kuma ma ba a yadda ma su haifi ma da namiji ba. Saboda haka kaga an nufi al'ummar da lalacewa duk al'ummar da aka ce ya mata ne suka fiyawa cikin wannan al'ummar ai al'ummar ba ta da nagarta. Ubangiji ya ce waje al'ahala shi'an ya sanya wato jama'arta ta zama jama'a jama'a saboda yi masa hidima ya satifu ta'ifatan yana raunanar da wata daga cikin su yuzabihu abna'ahum yana yanka wato ya'ya mazan su wasayni sa'um ya'ya matan kuma wato sai ya rayar da su. Saboda haka wannan yana daga cikin mummunan aikin da Fir'auna yayi a bayan kasa wanda yake alqur'ani yayi ta maimaita tarihin sa sama da wato tarihin yawancin kafirai da suka yi kafirci. Allah ya ce yuzabihu abna'ahum yana yanka kananan yaran su wanda aka haifa waye sahayi nisa'ahum ya raya matan su ma'ana ya bar su rayu saboda maganan boka ya cewa za a haifi wani yaro a cikin yan bani Isra'ila wanda zai zama dalilin juyin mulkin sa. Dan mutum yana kan gadan mulki wato baya san abin da zai taba masa mulkin sa. Saboda haka zai iya yin dukkan abin da zai yi da karfin sa na kudi da karfin sa na mulki da dukkan irin dabarar sa domin ya kare mulkin sa. An ce ya yanka ya'yaye dubbai duk ya'yayen nan dubbai saboda mulkin sa shi kadai ne. Yawa saboda mulkin sa shi kadai ne. In dai zai rasa wannan kujerar mulkin to gara duk al'ummar bani Isra'ila ma su kare bai damu ba. Tunda za su kare in ai fada namiji ana yanka shi. Su al'ummar su ta kiftawa su ne daukakaku ba za su aurar da ƴaƴan bani Isra'ila ba ta yadda kuma ba su bari ƴaƴan su auri ƴan bani Isra'ila ba an riga an shaya waɗancan bayi ne waɗannan su ne daukakaku. Saboda haka su kuma waɗannan kashe musu ƴaƴa maza ake to ban labari idan al'ummar ta tafiya a haka za a dawo wannan al'ummar ba su wannan ɗan miji kenan al'ummar ba ta cigaba ba. Kaga kenan ashe wani hadafi ne ya karar da ƴan bani Isra'ila gaba ɗaya in dai a cikin za a samu wanda zai masa juyin mulki. Kuma haka ne amura kallon masu mulkin duniya idan mutum ya samu madafin iko to yanzu duk dabarar da zai bi dabarar da za a ce masa ya tazarce. An zo an rantsar da kai shekara ɗaya shekara biyu daga nan ka fara shirye-shirye na cin takarar gaba. To kaga haka mulkin duniya yake. To haka yake shi sa Fir'auna sai ya zama babbar abin da ya saka a gaba ya zai kare mulkinsa. To yana daga cikin ayyukan da ya sa na hanyar da zai kare mulkinsa bokaye su yi masa bincike ta ina zai samu matsala a mulkinsa. Suka ce matsala guda ɗaya ne kurin yaron da za a haifa a cikin yan bani Isra'ila wanda zai dalilin tafiyar mulkinka. Ya ce to shikenan shi kuma matakin da zai ɗauka kurin kar a haifi wani yaro a wannan in an haifa ma kurin a kashe. Saboda haka Allah ya ce innahu kana min al-mufsidin lalle shi Fir'auna yana daga cikin mutane mabarnata saboda yadda ya yawaita wato kisan kai.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
الله يتي to yana nasa ubangiji kuma yana nasa. Allah ya ce wa nuridu annamuna alal ladina sudifu mu kuma inji ubangiji yace mu kuma mun yi niyya mai baiwa a wayanda ake suke masu raunin su wayannan da ake walakantawa ake kashewa suke aiki na wahala ake kashe musu yaya maza kar a samu wani zakara a cikin su wanda zai fito ya bibi haƙin su. Allah ya ce to mu kuma muka yi niyya mai musu baiwa. Mun gane ko shine ubangiji yace muka yi niyya annamunna ala ladzina tudifu mi baiwa a wa'anda aka rauna na fitar da a cikin kasa wa naj'aluhum aymatan mu mai da su sune shugabannin wa naj'aluhum alwarisin musasu kuma su zasu gaje kasar Sham din gaba daya musasu mu karfafe su ya zama mun dawo musu da yancin su mun dawo musu da haƙin su kuma ƙarshe ma mu shugabantar da su akan sauran al'umma din Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi
wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa jundahuma minhum ma kanu yahzanun
wa numakkina lahum fil ardi Allah ya ce za mu makkana musu kasar Misra da Sham din gaba daya ya zama sune za su fada a ji a kasar gaba daya za mu ba su kasar wato ya zama su suke fada wa nuriya fir'auna wa hamana wa jundahuma kuma mu nuna wa fir'auna da wazirinsa hamana da sauran rundunoninsu na kafirai mu nuna musu ma kanu ya hadaruna abinda suke jin tsoro ba dai tsoron juyin mulki suke ba tsoron tankwabewar mulki a hannunsu Allah ya ce za mu nuna musu suna laye sai sun ga lokacin da mulkin zai tankwabe a hannunsu ko mu halakar da su na
wa a'ala ila ummi musa alabi fai za kirji alaihi falihi filiyam
na
wa la takabi wa la tahzani
na
inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin
to wannan kusan shine mabudin kisan wannan ayoyi za su fara yin bayanin yadda annabi Musa alayhi salam ya zo ya rayu a gidan fir'auna wani hikima na ubangiji mutumin da ake jin tsoransa ake tafiya kauyuka daga anguwanni ana kashe yaya maza dan kar a haife shi gashi kuma ya zo yana cin tuwo a gidan to haka karfin ubangiji yawa zai zo a tuka tuwo a gidan a bashi ya ci a bashi kulawa a gidan yawa kuma wanda shine ubangijin wanda ubangiji ya kaddara zai dalilin tafiyar mulkin fir'auna a hannunsa Allah yake cewa wa auhina ila ummi Musa sai muka yi wahayi wa mahaifiyar annabi Musa malamai suka ce wahayi ne na mafarki a cikin bacci ubangiji ya mata wahayi wasu suka ce a wahayi ne na ilhama haka Allah ya kimsa mata kurum wato muka yi wahayi wa mahaifiyar annabi Musa ita ce mahaifiyar dan da aka ambata wato amma lokacin da ta haife shi babu wanda ya san ta haifi yaran sai yar uwarsa yar annabi Musa ita ne ta san mahaifiyarsu ta haifu saboda haka sai Allah ya ce da ta haifu nan sai muka yi mata wahayi an ardihi dau danki ki shayar da shi ba abin da zai same shi haka Allah ya mata wahayi an ardihi ki shayar da danki ba wani abu amma sai Allah ya ce mata fa idza kifta alaihi amma in kina jin tsoro ba za ki iya jurewa ba fariqihi fil yammi to ki je ki jefa shi a cikin kogi ki jefa shi a cikin koraman nilu an yi gudun gada an fada zago kenan ko tana jin tsoro fir'auna ya kace kuma an ce ta je fada a kogi Allah ya ce wala takafi wala tahzani kar ki ji tsoron zai dilmiya wala tahzani kar ki bakin ciki saboda dan ya rabu da ke a inna raduhu ilayki zamu dawo miki da danki waja'iluhu minal mursalin ba ma dawo da shi kade ba zama mu san yayi daga cikin manzannin Allah kaga wannan ai ba karamar albishir bane to shine ubangiji sai ya mata wannan albishir din cewa za a dawo mata da dan sannan za a sanya shi ma wato daga cikin manzannin Allah malamai sun ba da kissan nan zamu karanta ta a takaice saboda lokaci cewa mahaifiyar annabi Musa lokacin da haifuwarta ta yi kusa wato ta kasance fir'auna ya saka masu bin gidaje suna masa bincike a gidajen yan bani Isra'ila in an samu mace mai ciki to sai a yi attaching wannan matan da wata ungozoma wanda za tana duba tana kiwon cikin yaushe ne haifuwarta zai zo domin in an haifi ɗa namiji a gaggawa a kashe shi saboda gudun abin da ake tsoro a haifa a cikin wannan unguwa ta yan bani Isra'ila to ita wannan mata da fir'auna ya haɗa ta da mahaifiyar annabi Musa sai ya zama soyayya kuma ta ƙullu tsakaninta da mahaifiyar annabi Musa sai ya zama tana tausayawa mahaifiyar annabi Musa tun kafin ta haihu sai ta zama tana ƙaunarta saboda haka lokacin da naƙuda ta taɓa mahaifiyar annabi Musa sai ta kira matan ta aika ƴarta ta ce ta je ta kira ta lokacin da ta zo sai ta ce masa to fa ga halin da nake ciki saboda haka ki zo ki taimaka min amma farkon taimakon da nake so ki min shine soyayyar ki da take tsakanina da ke ina so ki fara gabatar da soyayyar ki tsakanina da ke kafin ko da irin taimako da zaki min saboda haka ta zo ta taimaka mata lokacin da annabi Musa alaihi salam wato aka haife shi, faduwarsa daga cikin mahaifiyarsa sai wani haske sai zo sai lullube shi. Waɗansu malaman suka ce hasken daga goshinsa ya fito sai kuma ya lullube jikinsa gaba ɗaya akan idan wannan mata ungozo ma da aka sa ta kiwaci mahaifiyar annabi Musa, saboda haka sai jikinta ya kara da rawa. Daga lokacin sai Allah ya dauke san annabi Musa sai sa a zuciyar wannan ungozo ma din, saboda haka sai wannan ungozo ma sai take gaya wa mahaifiyar annabi Musa, take cewa wallahi lokacin da kika kira ni in zo, Allah Allah nake in zo in samu in ga kin haifa ɗan namiji, maza maza da gudu in je in kai rahoto, amma su yanka su zo su yanka yaron. Tace amma kuma yaron kin nan yana faduwa sai naji ina san sa, saboda haka ina baki shawara ni dai bazan fada ba, ki boye danki ki shayar da danki ke. Tace ni bazan fada ba, saboda haka da nayi ni an je in fada masu kashe shi, amma yanzu tunda naga dankin nan sai naji ina san sa, saboda haka Allah ya sa mun san sa sosai, ki kula da danki ki shayar da danki. Sai ta fita ta tafi. To a lokacin da za ta fita akwai mutanen da suka ganta, da yake sun san in sun ga ungozo mata shiga wani gida to sun san akwai maganan haihuwa. Saboda haka sai suka yi bincika labari su ji me yake faruwa. An ce lokacin da suka zo suka shiga gidan mahaifiyar annabi Musa da ta ji ana sallama, yarinya ta leka ta ce ayo masu gangane ne, mutanen Fir'auna ne suka zo gangane. Saboda haka a firgice ta dauki annabi Musa ta lullube shi ta jefa shi a cikin wani kasko, ashe kaskon akan wuta yake tana girki, ta lullube da tsuma ta jefa shi saboda ta firgita. Suka shigo, me ya faru? Kace babu, ai mun ga ungozo mata ta fita a gidan nan. Suka ce ta ce a ga ma ziyara ta zo ta kamin ta kan zo mu gaisa. Suka duba basu ga wani alamun aihuwa ta tare da mahaifiyar annabi Musa ba, irin jirkita ne mai sabuwar aihuwa basu gane ta tare ita ba. Suka duba nan sai su ga can za ce mene a cikin kaskon nan, sai su ga kaskon ma akan wuta yake. Sai suka juya suka tafi inda daga ba take bincikan yaron. Sai kanwa ta ce ai ga kin jefa cikin kaskon nan, ta tashi kuma duk a firgice ta gurin kaskon, ta ga Allah ya kiyaye shi ya mai da wannan wutan ta koma sanyi mai daɗi lokacin da ta jefa shi annabi Musa alaihi salam. To cikin wannan halin ita mahaifiyar annabi Musa ta ci gaba da shayar da annabi Musa, amma kuma tana jin tsoro. Saboda haka sai Allah ya ba ta shawara cewa to in kin ji tsoro to ki je ki jefa shi a kogi. Saboda haka ta tafi gurin wani kafinta cewa ya je mata akwati. Suka ce niki yi mata akwati, har ma yake tambayanta me zaki da akwatin. Ta ce ɗana zan sa a cikin akwatin. Danki kin haifa ɗana miji? Ta ce ɗana ne zan sa shi a cikin akwati saboda tsoro da nake ji. Tsoron me? A ni dai tsoro nake ji. Wata yi ba za ta iya yin ƙarya ba. Saboda haka aka kawo akwati, suka samu ƙaro suka shafe bayan akwati ta yadda ruwa ba zai shiga ba. Ta yi masa shimfiɗa ta sa annabi Musa a cikin akwati, sai ta jefa shi a cikin kogi. Ubangiji ya kiyaye annabi Musa tsawon zamansa a cikin ruwa. To a cikin kissar sai suka ce shi kuma Fir'auna yana da ƴa guda ɗaya, ita kuma wannan ƴar Fir'auna Allah ya jarrabe ta da wani ciwo na kuturta. Masu maganin duniya sun yi ta kasa samun waraka. Sai binciken da bokaye suka ce masa maganin wannan yarinyan zai zo a kogi ne, za a tsinci wata halitta mai kama da mutane, halitta mai kama da halittar mutum a kogi. To yawun wannan halitta za a ɗiba a shafa a jikin yarinyan nan, za ta warke da izinin Allah. To shi yasa ya ce to a bincika masa yaushe za a samu wannan halittar. A cikin binciken da suka yi masa suka ce masa a shekara ta kaza ga wata kaza a rika gangane za a tsinci wannan halittar a bakin kogin. To tunda lokacin ya kusa sai ya zama kullum Fir'auna da mutanen za su fita bakin kogin nan na Nil a je a zauna ana kalle-kalle. Ran nan sai Allah ya koro akwatin annabi Musa alaihi salam, ya tafi sai tsayi sai ya tare shi a bakin gaba. Amma kuma daga can suna hangowa, Fir'auna ya ce ga wani duhun wani abu, maza-maza a je a aka shiga da jirgin ruwa da gudu aka je aka ɗauko akwati aka zo aka balle sai haske yana fitowa cikin akwati. Shikenan aka fitar da annabi Musa alaihi salam da yatsansa a bakinsa yana tsotsa. Nan dai Allah ya kiyaye shi, aka taho da shi aka ɗebi yawunsa aka zuba a jikin wannan ƴa ta Fir'auna, take Allah ya warkar da ita daga wannan ciwon. Saboda haka aka taho da shi gida, bokaye suka ce wa Fir'auna wannan yaron ya yi kama da yaran da mu a bincikenmu muke ganin kamar shi ne fa yaran da kake jin tsoro. Fir'auna ya ce ni ma dai hankali na bai kwanta da yaran nan ba. To amma matarsa Asiya ita kuma Allah ya sa mata san yaron, ta ce yaya za a yi a ce bincike da aka yi cewa yaron za a haife shi a cikin ‘yan bani Isra’ila, yau shekara nawa ake yanka ‘ya’ya mazaje da aka haifa a cikin ƙabilan bani Isra’ila, sai yaron da aka tsinta a kogi ne zai zo tafiyar mulkinka? To tai masa maganganu da yake yana son ta tana da matsayi a gunsa, ta ce kai haƙuri, kaga banmu da ɗa, banmu da magaji, mu riƙe yaron nan a matsayin ɗa, ko da girma zai za mu riski shekarun girma wanda yake zai agaza mana zai amfane mu. To cikin maganganunta sai ya yarda, amma fa bai ya kallon Annabi Musa sau biyu, in ya gan shi sai ya kauda idansa, saboda haka yana masa barazana, amma kuma babu yadda zai yi. Allah haka ya ga dama, haka Fir'auna zai ɗauki kuɗi ya bayar a yi wa Annabi Musa liyafa ya ci abinci na alfurma a gidan sarauta. Daga ƙarshe dai lokacin Allah koshe ɗin yana kuka ya karɓar nonon kowa kamar da Alkur'ani ya kisanta mana yana kuka, hankalin gidan ya tashi ana neman duk wanda aka kawota sai ya karɓar nononta. To da labari ya fara bazuwa unguwannin ‘yan bani Isra’ila, sai mahaifiyar Annabi Musa take ma mayarsa, je kiki binciko mana labari. Ya ce amma ki hankali kar a gane. To sai ta je ta wuce tana satar kallo, sai ta saida Annabi Musa ne, sai ta take gaya wa mahaifiyarta su ai shi ne. Ta ce to ki je ki tambaye su, idan suna neman mai shayarwa ki ce kin san akwai mutanen wasu gida nononsu yana da daɗi, zai wahala a kawo musu ɗaya reno bai karɓi nonon wani gidan ba. In sun amince a zo a yi magana. Shi ne ta yi take ce yanzu in je in gaya nuna muku wani gida mana wanda suke da daɗin nono, mai yiwuwa in kun kira mutanen gidan an zo an bashi ƙila zai kama. To shi ne suka yi mata izini ta taho da mahaifiyar Annabi Musa, aka zo ana ɗaukansa ana bata tana kai shi gidanta sai kama nono. Kaga Ubangiji ya sake wato karrama ta, za a biya ta kuɗi ta shayar da ɗanta na cikinta, kuma daga dukiyar kafirin abokin gaba. Saboda haka Allah dama Allah ya mata alƙawari ya ce inna raduhu ilayki, za mu dawo miki da ɗan naki. To kuma Allah ya cika mata alƙawari ya dawo mata da ɗan. Saura abin da zai zo a ƙarshe wa ja'iluhu minal mursalin, kuma za mu sanya shi daga cikin wato manzanni, wanda shi ma insha Allah ta'ala wato yana tafe. Saboda lokaci ba za mu tsawaita ba, za mu takaita nan, saboda gobe sai mu tashi daga farkon darasin insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya karɓa mana ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya yafe mana. To na fara karatun ku. To insha Allah, saboda muna samun canje-canje lokaci, za mu riƙa fara tafsirin insha Allah ƙarfe 2:20. 2:20 shi za mu fara, saboda masu ɗauka 2:20 dai mun tabbata na nesa ma ya iso masallacin, da za mu fara insha Allah, kuma za mu na tashi ƙarfe 3:40 ko abin.